Gwamnatin Najeriya mai mulki yanzu tun shekara ta 2015 take ƙirarin taimakawa ayyukan noma na ƙarfafa manoma domin wadata ƙasa da abinci har ta kai ga nuna dalar shinkafa a jihar Kebbi da babban birnin tarayya Abuja duk da yake har yanzu da tsada talaka ke sayan abincin. Wannan yanayin da aka samar da abinci yanzu ya fara gagarar waɗanda ke noma abincin musamman waɗanda ke zaune a yankunan karkara a arewacin ƙasar saboda ƴan bindiga suna hana shiga gonaki a yi noma. Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar na ɗaya daga cikin jihohin da manoma suke fama da wannan matsalar kamar yadda tsohon shugaban ƙaramin hukumulkin Sabon Birni Abdullahi Muhammad Tsamaye yake kokawa.
To yanzu ƙasar gobir gaba ɗaya sai wuri na an ka noma musamman in kai yonan yamma Tsamaye unguwar Lalajin gaba kwana mutum yanzu da bakin garin Tsamaye da ka zo da an ɗauke ka bakin kasuwar Tsamaye sannan akwai wani gari da aka ce masa Gumbayan Tsamaye. Bai wuce kwana biyu ko uku ba an zo har cikin garin an kashe mutane an ɗauki mutane akwai wani gari na nan gangaren Tsamaye zango aka ce mai an shiga cikin garin nan duk an kore bisashensu sannan in ka kai ƙasar unguwar Lalaka da wajen su ta girke ƙiratawa Magarau sun baro garuruwa suna garin unguwar Lalle yaya za a yi noma baka noma ba baka zuwa kasuwa ka samu. To wannan shi an babban bala'in da muka fuskanta.
Yankin Gwaranyo duk a gabacin Sokoto matsalar ɗaya ce a cewar sarkin noman Gwaranyo duk da yake ya ce gwamnati na bakin ƙoƙarinta.
Amma dai wallahi kamar dai haji bayan yaƙi wallahi abubuwan da aka samu yanzu dai a takaice ma manomanmu wanda irin ka noman tudu hakan ga wallahi da za su sai wurin noma su dawo hankali kwanci ko kuma a kore su ko kuma a kore su a taida su. Sai yanzu kaga shekarun jiya an ka taida mutane an ka zo an kai musu haji an ka taida mutane an ka taida kusan mutum biyar kuma noma na sun ka zo ji. Shekarun jiya ma banda jiya na yari ma sun ka shiga na asibiti ma sun ka shiga mallamin asibitin din wallahi da kayan sha don an kara mai bindiga an ka caji shi an ka cire duk kuɗin da a gari sannan sun ka zo sun ka kusa shaguna sun ka ɗibi kaya na abinci da sauransu.
A yankin Isa ma haka abin yake a cewar wani mutumin yankin.
Kun hana noma mutane daji su suna kama suna halifin suna kore su yanzu haka wuri yana ba su da shikka suna da yawa kuma abubuwa mu muna ta ganin Muhammad Nasiru kashin mu aka tayi an hana mu wallahi an hana mu shikka kamo da matan mu.
A makon da ya gabata ma rundunar ƴan sandan Najeriya ta bakin kakakinta ta tabbatarwa jaridar Bangar da cewa ƴan bindiga sun afka gona sun hallaka manoma hudu tare da ɗauki yarinya 'yar shekara 18 a wani ƙauye da ke kusa da Gandi a ƙaramar hukumulkin Raɓa a jihar Sokoto. Sai dai na yi ƙoƙarin kiran kakakin rundunar domin jin ƙarin bayani amma bai ɗaga kiran da nake masa ba na kuma zarci ofishinsa na tarar baya nan. Ita ma hukumar tsaron 'yan ƙasa ta Civil Defense tana da sashe mai kula da bayar da kariya ga masu aikin daji. Na yi ƙoƙarin jin abin da sashen ke yi na kare manoma amma na tarar kumandan hukumar ya je wani aiki na musamman. Manoma da ma 'yan ƙasa na ganin cewa muddin gwamnati ba ta ɗauki matakan gaugawa na manoma su iya shiga gona su yi noma ba to akwai yiwuwar fuskantar matsalar ƙarancin abinci a nan gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.